Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet lokacin da aka so kuma ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowanne daren Asabar, Jummai Ali tana nan tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya, daga baya kuma Ibrahim Kalmasi garbe kama ne shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin mu kai ga shirye-shiryen sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Masu bincike na gwamnatin tarayyar Amurka sun fara bincike a yau Asabar akan sata da hatsarin jirgin sama na fasinja da yammacin da ya faru a yammacin jiya Juma'a a kusa da birnin Seattle na Washington, wato jihar da ke arewa maso yammacin Amurka. Daraktan hukumar kaikobin sufuri labar lafiya na yankin, Deborah Eckroat, ta faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta na taimakawa rukunin masu bincike na hukumar FBI su fara binciken takardun da aka samu a cikin buraguzan jirgin, yayin da kuma ake ci gaba da neman na'urar ɗaukar sauti na cikin jirgin da kuma gano gawar mutumin da ya sata jirgin. Hukumomi sun ce wani ma'aikacin kamfanin jiragen sama na Horizon Air ya sata wani jirgi da babu matuki ko kuma wato babu ma'aikata da kuma fasinjoji a cikin jirgin a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke takoma a birnin Seattle, kuma ya tashi da jirgin kana yi wasan nuna bajimta kafin daga bisani jirgin ya hatsari da shi a tsibirin Ketron mai cike da dimbin jama'a. Babban jami'in 'yan sanda a ƙaramin hukumar Pierce ya faɗa a wani sakon da ya aika ta Twitter cewa ɗan shekaru 29 da haihuwar kuma ma'aikaci na kamfanin jirgin saman ne ya ɗauki jirgin ne mai tagwayen inji a wannan filin saukan jiragen saman. Sai dai babban ɗan sandan ya kwatanta wannan al'amari da kisar kai. Idan 'yan kasar Mali suka je zaben zagaye na biyu na shugaban kasa a gobe Lahadi, za su shiga zaben ne da zalumin barazanar hare-haren ta'addanci kamar yadda suka yi tunani a makonni biyu da suka shuɗe a zaben farko wanda ya huskanci hare-haren ta'addanci a rumfunan zabe da dama a faɗin kasar. Ba tunanin barazanar ta'addanci ga zaben kaɗai ne mutanen Mali ke tunani ba, da kuma zancen matakan da hukumomi za su dauka na ganin cewa zaben ya inganta yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaeda da kuma kungiyoyin ISIS ake yi. Tien Koulibaly shine ministan tsaron Mali, kuma ya faɗa wa muryar Amurka cewa gwamnati ta dauki muhimman matakan tsaro a faɗin kasar a lokacin zabe. Ya kuma ce gwamnati ta himmantu wurin yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda. Ministan tsaro Koulibaly ya ce kusan rumfuna na zabe 800 ne aka rufe sakamakon rashin tsaro da kuma tunanin hare-haren 'yan ta'adda a gurin. Shugaban Amurka Donald Trump ya aiki da wani sakon Twitter da yammacin jiya Juma'a, yana yaba wa Mexico kuma ya yi wa Canada barazana a cikin wannan sakon nashi. To sai dai sakon na Twitter na Trump yana cikin yunkuri da shi shugaban yake yi na ganin an sake tattaunawa a shirin cinikayya na kasashen nahiyar arewacin Amurka wanda ake kira NAFTA a takaice. Kalaman nashi ga kasar Mexico suna da sassauci, wani lamari da ba saba ji ba daga bakin Trump akan kasar Mexico da ma kasar da ma al'umman Mexico da kansu. A lokacin yakin neman zaben sa, Trump ya lashi takobin sai ya tilasta wa Mexico ta biya kudin gina katanga tsakanin kasashen biyu, lamarin da ya gaza cimma tun lokacin da ya hawo mulki. Ya kuma kwatanta 'yan Mexico masu fiyade a lokacin kamfen sa. Trump ya ce harkoki da Mexico na ƙara inganta. Ya ce ya kamata a riƙa kula da 'yan Mexico ma'aikatan wato kamfanin ƙera motoci da manomansu, ko kuma ba za a ci gaba da hulɗa da ƙasar ba. shugaban na Amurka ya yi kalamai masu daɗi ga sabon shugaban Mexico mai jiran gado Andres Manuel Lopez Obrador, wanda shi ne zai fara aiki a matsayin shugaban ƙasa a cikin watan Disamba mai zuwa. Ya ce sabon shugaban na Mexico jikakken dattijo ne. Sai dai kalaman na Trump sun canza akan kasar Canada, yana mai cewar Canada ta saurara saboda haraji da shingayen cinikayya da take sanyawa sun yi tsanani sosai. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan sojan gwamnatin Iran ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga guda goma da suke cikin wata ƙungiyar 'yan ta'adda. Sojojin gwamnatin sun ce sun yi arangama ne da ƙungiyar 'yan ta'addan da yammacin jiya Juma'a a kusa da wani garin yankin Kurdawa a gunduman arewa maso yammacin Azerbaijan ta yamma, wanda ke kusa da iyakar ƙasar Iran. Bayan fatattakar 'yan ta'addan, ma'aikatar sojin ta faɗa a wata sanarwa cewa ta kwace makamai da harsashai da na'urar sadarwa masu yawa a hannun 'yan ta'addan. Iran da ta daɗe tana fama da 'yan tawayen Kurdawa a wannan yanki shekara da shekaru.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla to masu raro, yanzu kuma za mu koma gefe mu bai wa jama'a alfilirin ta gabatar mana shirin mu na gaba.
Tantiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. Rashin zaman lafiya a Najeriya matsala ce da ke ciwa mutane tuwa a kwarya. Duk kuma damar da aka samu ana kokari ne a ga yadda za a samu zaman lafiya tsakanin al'umma. A saboda haka zan koma gefe guda in baiwa wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya dama ko kuma fili a zantawa da yayi da wasu shugabannin al'umma akan yadda za a samu zaman lafiya. Nasiru gare ka.
Ina tare da tsohon shugaban kungiyar Meti Allah ta Najeriya da ke nan Abuja Dodo Oroji, sai kuma shugaban wata kungiya ta kananan kabilu Mr. Mark Amani wanda suka ziyarci mu a nan sashen Hausa na muryar Amurka Abuja. Bari mu fara da Mr. Mark Amani. Kullum ana maganar zaman lafiya tsakanin musamman ma a ce ko Fulani ko ma kabilu masu yawa da kanana.
A gaskiyar magana, kamar yadda kai magana, ni Mark Amani abinda dai shawara ne zan bada. Domin a gaskiyar magana, a yadda muke kamata a ce mu rinka fita muna gayawa juna gaskiya, domin duk abubuwan da suke faruwa mun san su, sai dai mu fita ne mu gaya juna gaskiya, shine matsala. Na farko dai, idan akwai tsatsaguwa tsakanin Fulani da manoma, gaskiyar magana idan har za mu fito mu gaya kanmu gaskiya, shine a yi zama irin ta gaskiya. Amma da zarar aka ce an zauna ana tattauna gaskiya, sannan bayan an tashi wudan su je su canza tunani ko shawarwari irin ta banza wanda dama ya kai mu ga wannan halin da muke ciki, gaskiyar magana ba daidai ba.
Samani, me kake nufi da rika zama irin na gaskiya?
Zama irin ta gaskiya idan bari yi magana a matsayina ni manomi ne, ka gane, shikenan mun yadda cewa dama da zarar ka ga da yanzu in ka fito ba yadda za a yi amfanin gona je same shanu, amma shanu za su zo za su samu amfanin gona idan kamar ni kamar kai kamar kowa ma idan za ka yi magana. To shawaran da za a bada shine, Fulani su rinka sa yara majiya ƙarfi masu tunani masu shekaru, domin da zaran baka ce za ka tura ɗan shekara biyar, shekara bakwai zuwa goma da shanu 100-200, to gaskiyar magana baka wa shanu adalci ba, baka ma yaran nan adalci ba, domin dole ne duk da aka yi in dai har za su raba kusa da amfanin gona, to ko shakka babu yadda za a yi a ce shanun nan ba za su je su shiga amfanin gonan nan ba.
To dudu Oroji, ka ji abin da Mr. Makamani ya faɗa.
To kowane da irin tunanin da yake da shi, amma gaskiya na san da cewa abin takaici ne, abin ban haushi ne a ce mu arewacin Najeriya kowane lokaci nan ne za mu samu kashe-kashe akan wasu abubuwa wanda yake mun taso tare shekaru da yawa, kamar a ce shekara 500, akwai manoma, akwai makiyaya a arewacin Najeriya. Abin ban takaici ne a ce wani zai iya kashe wani saboda wani abu. Ina ganin duk abin da mun zama ɗaya, kuma ɗaya muke dama tun da muke tare muna zaune, ya kamata ina ganin wannan abun da yake faru ana kewa makiyaya da manoma. Gaskiyar magana ba maganar kiwo da noma ba ne. Masu kiwo da noma ba su taɓa rabuwa da junansu sun da suka taso. Kamar a misali yanzu, ba yadda za ka sha hura ba nono a ciki, ba yadda za ka sha nono babu hura a ciki, ba yadda za ka ci tuwo ba tare da nama ba, ba yadda za ka ci nama baka ci tuwo ba. Saboda wannan abubuwan bahulata ne da manomi duk inda suke tare suke. Amma akwai abubuwa da suka shigo ciki, kabilancin da ya shigo ciki, ya kamata duk mu kawo da kowa ya kawo da kabilanci. Addini kuma ya kamata kowa ya addininsa, ba wanda zai hana ma wani addinin shi.
Amma dudu ai ka so ka faɗa abun, abun da ya yi magana ya ce akwai illar sai a samu shanu kamar 200, sai a samu yaro karami wanda bai mallaki hankalinsa ba, a ce shi zai je kiwon waɗannan shanu. Kaga idan aka faɗa wata gona ba za a yi mamaki ba.
To akwai wannan, mu ma kanmu, ni ma kaina ina takaicin wannan, in ga yaro ɗan shekara 17 yana kiwo, ko kuma ɗan shekara 5 ko 6 ko 8 yana kiwo, abin ban takaici ne. Ya kamata shi wannan a kiyaye wannan. Amma abin da nake so in sanar maka, a wannan zamani da ake ciki, ba wani mutum, ba wani bafulata ne zai kori shanunsa ya ga gagona ya zuba su a ciki, saboda ya san shari'a za ta haushi. Ba irin da bane da daji yake, da yake da abubuwa suna da sauki, ba irin da bane. Ka gane, ba wani makiyayi a Najeriya da wanda ya mallaki hankalinsa da zai iske kawai abin noma an nome ya kawo ya zuba shanunsa a ciki. Wannan ba gaskiya ba ne.
Magamani, su waɗanne mutane ne kake cewa ƙananan ƙabilu? Shin ya ake suka zama ƙananan ƙabilu?
Ai, wato kuskure ne ma mutane suke wannan magana, domin ka san daga mudu ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, to mu ba ma ƙananan, mu ne ma Najeriya nan, musamman kuma Najeriya ta Arewa. Saboda kalma ce irin ta mutanen da, to ƙananan ƙabilun da mutane suka samu wannan sunan a yau, kaga abin bakin ciki ne a wurina. Domin ya kamata fa a ce fa 2019, domin kaga ƙananan ƙabilun Najeriya sun ba Yarbawa, sun ba su haɗin kai suka ci zabe, sun ba kudu maso kudu suka ci zabe, sun ba Arewa chances barkatai. To mu a gaskiyar magana ya kamata mu yi zuciya, idan ba mu da zuciya kada wannan sunan ƙananan ƙabilu mu janye shi, mu zuban ba da shi. Ya kamata kada mu zama irin ragan nan na ƙwallon teburi, a buga ya fada can a buga. To wannan karan mu yi kamata, idan har gaske ake, mu yi kamata a ba mu shugabancin ƙasar nan, domin mu nuna duniya cewa mun isa, mun kuma riga mun fi ƙananan ƙabilu. Yanzu mu ne ma majority
magama ne mun san kai dan yankin Saminaka ne kai mun sunan kabilar ku
ni kurama ne ka san a duk ma Najeriya babu kabilan da tafi kurama yawa sai dai kawai abu guda ɗaya ne wanda dama yadda muka daukan mu kaga yanzu in ka je kasar kurama dama in ka gan mu mun yi kama da Fulani mun yi kama da Hausawa mun yi kama da Katafa babu wadanda ba mun yi kama da su ba shi yasa muka zama muna da abokan wasa sun fi 20 yarurruka daban-daban saboda muna jihar Kano dumu-dumu muna Bauchi muna Plateau Kaduna kuma uwa uba shi yasa a gaskiyar magana duk wani abin da zaka ji a bakina ba mamaki bane
aha to dodoro dina kamar kai ma sai kai kamar zaka yi dariya me yasa ne
abin da yasa na yi dariya ka san shi da kansa ya kawo maganar kananan kabilu da farkon maganar shi amma kuma ya dawo ya ce su kananan kabilun nan yanzu su suna da yawa su arikar ka menene ka gane ko bai zato ya ce ya yi magana biyu ba in aka ce shi Najeriya da aka ba da independent kabila na aka ba independent guda uku Bahaushe Bayorbe Inyamuri to abin
da haka ne ba ma Fulani a ciki kenan da ake ta magana
kan su kwarai kuwa
ai abinda an magana Fulani da inda aka ce Bahaushe ba Fulatani dai ne duk gidan da bari in ga ma
wani Mr. Amani kace
ai magana ji kalma ta Hausa Fulani kalma ce ta cuta
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine cigaban Najeriya
a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka kwana a tattaunawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya da tsohon shugaban kungiyar Miyata Allah Dodo Baroji da kuma shugaban wata kungiyar kananan kabilu Mr. Mark Amani a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali kasa za ta ci gaba
to madalla gaida Jummai to shirin tsuntsiya madaurin ki dai kenan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya daidai ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Mukaddashin shugaban Najeriya Oshiba Joe Yakobe daraktan hukumar jami'an tsaron farin kaya da yasar lawal daura biyo bayan kawanya a majalisar dokokin Najeriya memba hukumar yan sanda Najatu Muhammad ta ce matakin ya dace
abin da ya kyauta bambancin mulkin soja da mulkin demokradiya shine majalisa ɗan majalisan ko da su ne duja su ne representative din mu
yanzu dai Matthew Sefa ne mukaddashin daraktan DSS ya ce zai tsaya kan adalci Hukumar EFCC ta rufe asusun gwamnatin Benue don zargin amfani da fiye da naira biliyan 21 ba bisa ka'ida ba da gwamnan jihar Samuel Otomyeyi.
I think it's unconstitutional is not right because as IP you are shutting down government.
Shugaban kungiyar gwamnoni Abdulaziz Yari ya ce hakan ya saba doka don zai iya dakatar da lamuran gwamnati. Yayin da mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafizu Murabus da komawa PDP, shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Gospel Akpabio ya yi Murabus da komawa APC. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Ibrahim Usman daga Katsina da Sheikh Halliru Maraya daga Kaduna. Ga Rabaran Usman.
To jama'a ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya ni Rabaran Ibrahim Usman daga Eko Church Katsina. Ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasarmu Najeriya akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ƴan uwana ƴan Najeriya Krista da Musulmi mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa, amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Muna buƙata mu haɗa hannu tare, mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne, ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkanmu 'yan Najeriya muna da imani ga Allah Maɗaukakin Sarki. Idan ka haka ne, wajibi ne mu yarda. Mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu cewa mun yi addu'o'i, mun ba da hannu. Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan nan, waɗanda suke da kishin ƙasan nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasan nan kudu da arewa gaba da yamma, kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da cigaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah, su kuma dubi wannan muƙami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki, Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salin nan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasan nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram. Muna addu'a ga Allah Maɗaukakin Sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su waɗanda suke wannan yaƙi su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta, domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare. Wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah Maɗaukakin Sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
Shi ma Sheikh Maraya ya ce,
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ali sayyidina nabawahirin wa sahbi jami'an haqa gadin kidaril azim. Ƴan uwa mutanen Najeriya, musamman mutan arewacin Najeriya, wannan yanki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa. Ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa, amma idan mutum ya duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan 170 da Allah ya wa Najeriya arziki da shi. Sannan bayan haka za ka ga Najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita 923,768, fiye da kashi 71 na wannan faɗin ƙasa da Allah ya wa Najeriya abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba, wato za ka ga a wancan ɓangare wannan abu ya yi. Fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wata'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sannan gashi kuma in ka duba to jan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki. Domin idan mutum ya duba akwai ɗan arewa wanda ya shekara 9 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 8 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 4 da wata 3 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 5 yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara 3 yana mulki, kaman haka dai. To idan mutum ya duba ga shugabanci, ga faɗin ƙasa, ga yawan jama'a, to bai dace a ce arewacin Najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu. Domin za ka ga arewacin nan na Najeriya nan tamu shine yafi yawan tashina. To sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta Najeriya suna arewacin Najeriya ne. to babu yankin da kenan ya fi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali, ya samu lumana, domin babu yanda za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya, matukar yankin nan ba shi da zaman lafiya. Zaka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Krista da mabiya addinin Musulunci. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda yake shi bai san Krista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba, wato matsalar ta'addanci din nan da ke faruwa musamman a yankin Arewa maso gabas. Sannan ga fyaɗe abubuwa dai marasa kyau, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani.
To nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali.
To madalla gaida Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 4. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da tsohon shahararren dan wasan kasar Zambia Kalusha Boroya daga sha'anin kwallon kafa har na tsawon shekaru biyu. Matakin na FIFA dai ya biyo ne bayan gudanar da wani bincike akan dangantakarsa da wani jami'in kasar Qatar da aka dakatar Muhammad bin Haman, wanda ya nuna cewa Boroya ya karbi kyauta wacce ta saba wa dokokin hukumar ta FIFA. To sai dai a wata sanarwa da ya fitar, Boroya ya musanta aikata laifi, inda kuma ya sha alwashin kalubalantar lamarin bakin rai bakin fama domin tsalkake sunansa. Kwamitin ladabtarwa na hukumar ta FIFA ya ce dakatarwar da aka yi wa Boroya ta shafi dukkan wasu al'amura da suka danganci kwallon kafa a matakin ƙasa da kuma ƙasa da ƙasa. Dan wasan gaba na Najeriya Ahmed Musa ya bayyana matukar farin ciki akan kasaitaccen tarbo da ya samu a kasar Saudi Arabia da ya sarsa a sabuwar kungiyarsa ta Al Nassr ta kasar. Daruruwan Larabawa masoya kungiyar ne suka yi tururuwa a filin jirgin sama domin tarbon dan wasan. Musa, dan shekaru 25, ya koma kungiyar ne a kwantaragin shekaru 4 akan kudi euro miliyan 16,500 bayan zamansa na tsawon shekaru 2 a kungiyar Leicester City ta Ingila. To a kasar ta Ingila kuma a yau ne aka soma fafata gasar Premier ta bana tare da buga wasanni 7. Tottenham ta biye Newcastle har gida ta karya mata kumallo da ci 2-1. Crystal Palace ma ta je gidan Fulham ta doke ta da ci 2 da nema, yayin da ita ma Chelsea ta ziyarci Huddersfield ta kuma lallasa ta da ci 3 da nema. Bournemouth ta karbi bakuncin Cardiff ta kuma doke ta da ci 2 da nema. Watford ma ta soma ne da karbar bakuncin Brighton ta kuma doke ta da ci 2 da nema, yayin da Wolves ta yi kunnin doki da Everton da ci 2-2. To sai dai kungiyar Manchester United da Leicester City ne suka soma fafata gasar ta Premier ta bana tun a jiya Juma'a, inda United din ta yi galaba da ci 2-1. A wani labarin kuma, rahotanni na cewa masoya kungiyar ta Manchester United ta Ingila sun soma gajiya da salon takun kocin kungiyar Jose Mourinho tun ma kafin soma kakar wasanni ta bana. Akan haka suka yi kira ga tsohon shahararren dan wasan kungiyar Eric Cantona da ya karbe matsayin na Mourinho domin ciyar da kungiyar gaba. A kasar Spain kuma, dan wasan kungiyar Barcelona Lionel Messi ya karbi mukamin kaftin din kungiyar a hukumance biyo bayan ficewar Andre Iniesta daga kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla gaida Murtala, da wannan ne ko muka zo ga shirin na ƙarshe, labarai a takaice.
Masu bincike na gwamnatin tarayya sun fara bincike a yau Asabar akan sata da hatsarin jirgin sama na fasinja a jiya Juma'a, wanda ya faru a kusa da Seattle na jihar Washington wanda ke arewaci arewa maso yammacin Amurka. Daraktan hukumar kai komon laman lafiya na sufuri a wannan yankin da ake kira Deborah Eckroat ta faɗa wa manema labarai cewa hukumar tana taimaka wa rukunin masu bincike na hukumar FBI wurin fara binciken takardun da aka samu a cikin buraguzan jirgin, yayin da za a ci gaba da neman na'urar ɗaukar sauti na jirgin kana kuma a gano gawar mutumin da ya sata jirgin.
To madalla masu sauraro, da wannan makakashin shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri,
da ta gabatar da shirin da kuma Salaman Abo da ya hada shirin, ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. David, ni Sarfil Hashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.